الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 22 ga watan sha'ban shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 9 ga watan 6 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Muhammad na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata
ya kamata a ce shirin da suke kawo tsancan wuce shi wanda yake tsancan wuce dinan ga
kamar suke kazancan me
mata da suke kama
sanya hijabi
yawa sai suke koyi wani abu kamar ko suna ko tishi haka
eh
sai wanda suke kawo tsara ai ya kamata ai a ce su yi hijabi shi wanda yake tsancan wuce da hannu hijabi
wai dangane da jarrabawa a irin wannan lokaci so da yawa nan da shekara dai zuwa biyu da suka gabata ana magana da cewa mata a cikin wannan hijabi wato sukan yi wasu dabaru su ringa tirishe ma'ana su ringa sata a wajen jarrabawa to wai yana iya zama uzuri in za a yi jarrabawa a sanya dokar cewa kada macen da ta shiga san wato da hijabi wannan ba a kiran shi uzuri abin da ya dace a yi a samu wani daki na musamman wanda daga fitowa sai shiga kalas duk wanda za ta shiga kenan a samu wata mata ta bincike ta gaba dayanta ƴan uwarta mace a tabbatar da babu wani abu wanda yake tattare da ita wanda za ta iya yin sata kuma ai satar ba mata kadai suke yi ba kuma yanzu akwai satar da ta wuce ma ta irin wannan hanya ana barin dalibai suna shiga da salula cikin karas babu satar da ta wuce wannan gaya ana ji ana gani za a barce shi shiga da ita wannan maganar cewa hijabi shi yake janyo sata wannan kwata-kwata bai dace kuma ba uzuri bane ba wanda za a ce a tilasa mata su fitar da hijabi su shiga sai dai in ya kasance kalaskin kadai mata ne gaba daya kuma wanda za su yi tsaron su a ce ƴan uwansu ne mata babu namiji a cikin kalaskin kuma babu wani daga cikin masu tsaron namiji in za su sun gama jarrabawa za su fita su sanya hijabinsu in haka ne za a yi to ana iya ko kuma kafin su shiga a samu ƴan uwarsu mace ta bincike su gaba daya sannan su shiga amma maganar a ce mace ta fitar da hijabi domin ta shiga falo wanda yake na jarrabawa wannan kwata-kwata baya halatta kwarai kenan in ma ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi biyu ya kamata a bi, in ma ya kasance a haɗa fasalin gaba ɗayan su mata ne, kuma ya zamanto waɗanda za su yi kiwon su ƴan uwansu ne mata, ko kuma kafin su shiga kenan a samu wani ɗaki a bincike su gaba ɗaya a tabbatar da cewa babu wani abu tattare da su waɗanda za su iya yin sata a cikin shi. Na'am.
Adam, ina ne ya dace ma ku ya yi yayin da yake bin liman, saboda da yawa za ka ga kana bayan liman wani zai ce Allahu Akbar yana tsaye, da kuma in kana da zafin nama kana iya karga shi da yawa.
To tambayar ta ka ce a dunkule
don ta amfani da sautin shi ne ko kuma za ta amfani da aiki?
In kana ganin limami, ka'ida dole ne ka yi aiki da aikin limami. In ka ga ya yi kabbara ya duka, ka duka. In ya yi kabbara ta dagowa, ka dago. In kana ganin limami. Amma in ba ka ganin limami, in sautin shi yana kai maka, za ka iya amfani da sautin shi. In sautin shi baya kai maka, sai ka yi amfani da wanda yake kusan ka kenan, mamu wanda ya tabbata shi yana ganin sahu na gaba ko yana ganin limami, da shi za ka yi aiki. Kenan in kana ganin limami ka yi aiki da ganin da kake masa kuma da sautin da kake ji daga wajen shi. In ba ka ganin shi kenan, sai ka yi amfani da sautin shi, shi limami. An gane ko? In ba ka ganin shi, ba ka jin sautin shi, sai ka yi amfani da sautin wanda yake ganin shi ko yake ganin wanda yake ganin limami, shi ne kenan sahun da yake gaba. Wannan shi ne ka'ida game da koyi da limami. In ma ya kasance kana ganin limami, ko ya kasance in ba ka ganin limami kana ganin wanda yake koyi da shi kuma kana amfani da sautin. Amma haka ba ka ganin limami, ba ka ganin wanda yake koyi da limami ta hanyar sauti, mutum ya ringa bin sallah, wannan kwata-kwata ba ya halatta. Ba ya halatta in ba ka ganin limami, ba ka ganin wanda yake koyi da shi, ka yi amfani da sauti. Amma in kana ganin limami, za ka yi amfani da ganin da kake masa da sautin da kake ji. In ba ka ganin shi, to sai ka yi amfani da sautin shi kuma da wanda kake gani, shi wanda yake koyi da shi kenan sahun da yake gaban ka. Na'am.
Eh, kun wanda ya wadi abuna, wanda ya wadi kalmar da amma cikin jahilci ne kani.
Kamar kaka kalmar da wuce.
Wanda ba. Daga eh, wa eh daga cikin abun da mun mutun ya aikata a harshe ko a gaban shi ya ridda. To shi sai yayi ba babu ilimi.
To akwai lokacin da mutum zai iya yin kalima ta kafirci, shi bai san da cewa kalima ce ta kafirci. In ma ya kasance kwata-kwata ya jahilci hukuncin wannan kalima, ko kuma ya zamanto an lakanta masa kalimar, shi kuma baya jin wannan yare, kuma kalima ce ta kafirci, to a nan malamai suna ba shi uzuri. Amma akan cewa ta hanyar ni da wasa nake, wannan babu wani uzuri. Duk wanda ya yi kalima ta kafirci ya kawo uzurin cewa shi da wargi yake, to wannan ba a karɓar uzurin shi, wannan kalima ta kafirci ta hau kan shi. Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake faɗa, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ubangiji ta'ala yake cewa, wala in sa'altahum, inda za ka tambaye su ka ce da su, me yasa kuke irin wannan mummunar kalima? Wanda bayani ya gabata tun a cikin darasinmu na wato na waqidul Islam, wanda yin izgili da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, wannan yana daga cikin abubuwan da suke kafirtar da mutum su warware masa kalima ta la ilaha illallah. Wanda ana cikin tafiya yakin Tabuka, sai aka samu wani daga cikin wasu jama'a, sai yayi wata mummunar kalima, yake cewa ban taba ganin wato mafiya kwaɗan cika ciki da abinci, masu tsoro a fagen daga, mafiya ƙarya harshe sama da waɗannan makarantan namu. yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. A wannan majalisi akwai wani sahabi wanda ake kiran shi Auf ibn Malik al-Ashjai. Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa wallahi kariya kake, kuma sai na fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ka fada. Ya tashi ya je ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ya isa daga saman bakwai, tuntun Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo saƙo. Allah yake ce ma manzansa, wala in sa'altahum, inda zaka tambaye su ka ce da su, me yasa kuke irin wannan mummunar kalima? La yaqulunna, Ubangiji ta'ala yace za su baka amsar cewa, inna ma kunna nakhudu wa nal'ab, cewa kadai muna kutsawa ne cikin hira, muna wargi dan musari ne san tafiya. Al'ada tafiya mai nisa in dai ana hira to tana zamantowa gajera. Ubangiji ta'ala sai ya ce, kul, ce da su a billahi, shin yanzu da Ubangijin da ya halicce ku, wa ayatihi da ayoyinsa, wa rasulihi da manzansa, kuntum tastahzi'un, kuka zamanto kuna izgili? La ta'tadhiru, Ubangiji ta'ala ya ce kada ku ba da wani hanzari, kad kafartum ba da imanikum, tabbas kun kafirta bayan imaninku. An gane ku? Tabbas kun kafirta bayan imani. Kaga anan su sun ba da uzurin cewa a cikin wargi ne suke fadar wannan kalima, amma Ubangiji ta'ala sai ya ce a'a, wannan kalimar ai ta wuce wargi, tabbas kun kafirta bayan imani. Dan haka wannan aya tana tabbatar ko da wargi mutum ya yi izgili da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, to mutum ya kafirta. Nan zaka ga hadarin misali ɗan wasan kwaikwayo, zaka ga sun ɗauki abubuwa na karantarwar addini sun maida shi kayan murgi, wal iyazu billahi. Kuma anan ka'ida abinda muke so mu sani, in kana wuri a zaune aka yi izgili da ayoyin Allah ko da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ko da abinda manzon shi yazo, idan ka ja bakinka ka kyale baka yi inkari ba, to da kai da wanda ya yi izgilin duk daya, mutum ɗaya ne ya yi izgilin amma gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala ya ce sun kafirta. Cai la ta'tadhiru, kada ku ba da hanzari, sai ya ce kada kafartum ba da imani, kuma hakika kun kafirta bayan imani. Ɗaya maganar amma sai ya janya ma sauran. Dan haka Ubangiji ta'ala ai ya faɗa tun a cikin suratul nisa, wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza salitum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idzan misluhum, yace tabbas Ubangijin ku ya saukar a cikin alqur'ani. An idza sami'tum ayati llahi, idan kuka ji ayoyin Allah, yukfaru biha, ana kafirce musu, wa yustahza'u biha, ana izgili da su, fala taqulu ma'ahum, Ubangiji ta'ala yace kar ku ci gaba da zama da su, ku tashi ku barbo. Innakum lalle ku idan, in har kun ci gaba da zama da su ba ku tashi ba, Ubangiji ta'ala ya ce musulmu ku da su duk daya, domin yarda da kafirci kafirci, duk wanda ya yi abin da bai dace ba a matsayinka na musulmi dole ka nuna rashin yardarka da rashin amincewarka. Idan ka nuna ka yarda ka amince ko ka nuna baka damu ba ka ci gaba da zama abu, to mutum ya kafirta, wal iyazu billahi. Dan haka mutum ɗaya ne ya yi magana, amma gaba ɗayan waɗanda ba su yi musu ba Ubangiji ta'ala ya ce sun kafirta. Wannan sahabi shi kadai ne ya tashi ya ce wallahi sai na je ce kariya kake, ya ce kuma sai na faɗa wa manzon Allah abinda ka faɗa. Kafin ya je Allah ya turo saƙon cewa inda za ka tambaye su ga amsar da za su baka. Wannan shi ne yake nuna mana faɗin ilimi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo yaya zai kasance. Kafin su faɗa su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa, Allah ya gaya masa in ka tambaye su ga irin amsar da za su baka. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen